Bien sûr, nous revenons dans ça un instant.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis 5 ga watan Oktoba shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji cewa 5 ga watan Oktoba kowace rana ce a shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar malamai. Ita kuwa Jamhuriyar Nijar hana fitar da iskar gas sai zuwa ƙasashen waje. Idan hali ya yi shirin ya sake leƙa a Najeriya, za ku ji cewa kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamna da ke zamanta a jihar Kebbi ta yi watsi da ƙarar da jam'iyyar PDP da ɗan takararta Manjo Donald Aminu Bande mai ritaya suka shigar a kan gwamna Nasir Idris Auren Gwandu na jam'iyyar APC da mataimakinsa Umar Abubakar Tafidan Argungu. Sai dai jam'iyyar ta ce za ta ɗaukaka ƙara daga nan har zuwa kotun ƙolu. Wannan da sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciko hada labarin wasanni, amma da farko sai a ga ta zama ga Maryam Dauda da labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yau Alhamis, sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun kakkaɓo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakaran Rasha suka harba a cikin dare, yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je Spain don neman taimako daga ƙasashe abokan hulɗar Ukraine da ke Turai don ƙarfafa tsaro ta sama a ƙasarsa. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta harba jimlar jirage marasa matuƙi 29 don kai hare-hare kan yankunan Odessa, Mykolaiv da Kirovohrad. Babban kalubalen da muke fuskanta shine samun haɗin kai a Turai, abinda Zelensky ya faɗawa manema labarai kenan a lokacin da ya isa Granada don tattaunawa. Zelensky ya ce yana da muhimmanci ga Ukraine ta samu makaman kariya ta sama a lokacin hunturu, inda ake sa ran Rasha za ta kai hare-hare da yawa da makamai masu linzami da jiragen saman Iran marasa matuƙi. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sojojinta sun kashe Falasɗinawa biyu a wata arangama da ta faru a yau Alhamis a yankin yamma da kogin Jordan. Wata sanarwa da rundunar sojan Isra'ila ta fitar ta ce an yi musayar wuta bayan da sojoji suka bi wata mota, bayan sun samu rahotannin an yi harbi a kan wata motar Isra'ila a kusa da garin Tal Karm da ke arewacin yamma da kogin Jordan. Rundunar sojan Isra'ila ta ce an gano bindigar M16 da harsasai da yawa a cikin motar. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗina ta ce mutanen da aka kashe 'yan shekaru 23 da 27 ne. A rangamar da ta faru a yau Alhamis ita ce ta baya-baya a tashin hankalin da ke ci gaba da faruwa a yankin yamma da kogin Jordan. Akalla mutane 14 ne suka mutu yayin da wasu 102 ciki har da sojoji 22 suka ɓace a arewa maso gabashin Indiya a yau Alhamis, bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya yi sanadin ɓallewar wani tafki, lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa a ƙasan wani tsauni a cewar jami'ai. Bala'in da ya shafi rayukan mutane 22,000 hukumomi sun ce shi ne na baya-baya a jerin munanan abubuwa da suka faru masu nasaba da sauyin yanayi a yankin tsaunukan kudancin Asiya. Ana gudanar da aikin ceto a cikin yanayin ruwan sama da ke sauka ba ƙaƙƙautawa, ga ruwan kogin Testa na gudana da gudu, hanyoyi da gadoji duk sun lalace a wurare da yawa. Abinda mai magana da yawon jami'an tsaron ƙasar ya faɗa kenan a shafin X wanda aka fi sani da Twitter. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar tsaron Azerbaijan ta fidda wani bidiyo a yau Alhamis da ya nuna ana kama Arayik Rutyunyan, tsohon shugaban yankin Karabakh. A baya dai ana kiran yankin Karabakh na Azerbaijan Nagorno-Karabakh. Rutyunyan, wanda ya jagoranci yankin kafin ya sauka daga mukamin a farkon watan Satumba, an kama shi kuma an kai shi babban birnin Azerbaijan, a cewar wani kamfanin dillancin labarai na Azerbaijan. Hukumomi a Azerbaijan sun kama tsofaffin shugabannin yan awaran Karabakh a ranar Talata bayan da a watan da ya gabata suka kwato yankin da galibi yan kabila Armenia ke zama wanda ya balle a wani farmaki da sojoji suka kai a cewar kamfanin dillancin labaran APA. Manyan jami'an Amurka da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken sun je kasar Mexico a jiya Laraba don tattaunawa da jami'an Mexico game da kasuwancin miyagun kwayoyi da kuma rikicin jinkai akan iyakar kudancin Amurka. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick B. Garland da sakataren tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas za su je su hada da Blinken. Ana saran tawagar ta Amurka za ta gana da shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador da Rosa Isela Rodriguez, sakatariyar tsaro da kare haƙoƙin 'yan ƙasa. Ganawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin ƙasashen biyu. Amurka na fuskantar annoba kwararar ƙwayar opioid wanda ke sanadin asarar rayuka fiye da 100 a kowace shekara. Yawancin mace-macen ana danganta su ne da fentanyl, wata mummunar kwaya da gaggan kungiyoyin da ke mu'amala da miyagun kwayoyi a Mexico ke safarar ta iyakar kasashen.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai jamhuriyar Niger, inda rana mai kamata yau 5 ga watan Oktoban kowace shekara Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin bikin ranar malamai ta duniya, inda ake duba tare da yin nazari halin da malamai ke ciki da kuma yanayin aikinsu da nufin samar da hanyar kyautata rayuwarsu. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka a Niger, Hamid Mahmud, da rahoton yadda aka dubi ranar a jamhuriyar Niger.
Bikin na Banade so yake duniya ta mayar da hankali kan yadda za a magance matsalar raguwar malamai a kuma samar da hanyoyin da za a rika yawan su a koyaushe. Bikin na Bana ya zo ne a Niger a daidai lokacin da har yanzu ba a biya wasu daga cikin malamman albashinsu ba. Malaman makarantu a Niger na fama da fargaba ta rayuwarsu saboda matsatsin tattalin arziki da ke jefa malaman cikin mawuyacin hali, inda albashin da ake biyan su ke karewa a cikin sati guda. Kungiyar malaman ta tabbatar da halin da malamai a Niger ke ciki a wannan sashen da duniya ke cewa abin tausayawa ne. Traore Hamidu, shugaban gamayyar kungiyoyin malamai a jihar Agadez.
Lokacin akwai matsalolin da yawa. Shekarun bayan nan akwai ma inda wurin da aka kashe mushanni. Akwai wurin da aka uwan yara suna zuwa cikin lakol su yi lakol suna ba mushanni kashi. Ka gani yanzu har yau biya bai zo ba. Har yanzu mushanni ba su kara biya ba. Wannan ma masala ne da yana da akwai shi, amma biya wannan tabbat bai isa. Kamar ake jika 70 zuwa jika 80 a ba mushanni. Nawa ne zai biya gida? Nawa ne zai biya ruwa? Nawa ne zai raye da shi? Nawa ne wuta? Kenan babban masala ne ga ma'aikaci rayuwar shi yanzu. Balle da ki misali wanda na sani kamar wannan mushan lakol. Ka gani wannan hankalin shi tabbat ba zai isa gurin karatun ba. Wanda bai bar abinci gida ba, kana da masala da mai haya, to tabbat wannan hankalinka ba zai sa wurin aiki na yara na karatu wannan da rantsar da aka yi ba.
A Niger, manyan matsalolin da ake fuskanta a bangaren koyarwa shine karancin malamai na dindindin, musamman a makarantun firamare da ake kallo a matsayin tushe na ginin ilimin bil adam. Asman Yakuba shine shugaban kungiyar malamai na 'yan kwantaragi cewa da FSS.
Niger mun ka doka muna cikin kasashe waɗanda har yau addakwai abin da ake ce ma kwantara, ma'ana mushani ne kwantaragi. Yanzu wannan abun shine muke so a samu yadda za a yi a samu a zamana a tattauna a san yadda za a yi Niger ya zamanto a ce kawai an ida da kwantara ta kare shikenan. Wani lokaci in aka zo zaka gani moshe shine yake cikin wani hali na haula'i wanda kamar bai samu yayi abin da ya kamata ya kula da iyalan shi da ya kamata.
To sai dai shugabannin ilimi su yaba da irin kokarin da malamai ke yi da magudunmawar da suke bayarwa wajen inganta ilimi a Niger. Al-Kasim Halilu, jami'in gwamnati.
In a tsaya adiba ne, ba a iya ma dokan misali na kokarin yunkuri da karhin da mushanni suke sawa cikin tahiyar lakwal. Mushan lakwal ko madamkin lakwal, Allah dai zai saka musu. Kaga yau ka sa hannunka ko da cikin awa guda ne ka ba yaro ilimi Allah ya taimake shi bayan shekara biyar ko shekara goma ya zan wani abu wanda kai halan ya hika ma to babban murna ce
hukuma raya ilimi da kimiya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya cewa da UNESCO ta ce samar da yanayin ilimi kyakkyawa da kuma tsarin karatu mai kyau shi ake so ya zama burin al'ummar duniya to sai dai kullum masu sharhi na azale fin tabarbarewar ilimi kan hukumomi sai dai hukumomin na cewa suna iya kokarin su domin inganta ilimi Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger
an gaida Hamid Mahmud masu sauraro kada dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a duk sanda ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com har yanzu dai muna cikin Niger din wannan karan kan batun da Niger din tace ta hana fitar da iskar gas zuwa kasashen waje ba da izinin hukuma ba ko da yake ba a bayyana dalilan daukar matakin a hukumance ba Suleiman Muni Barma ya aika mana wannan rahoton daga Yamai
a wasiƙar da ya tura wa shugabannin ma'aikatar shige da ficin kaya a bisa umarnin da aka bayar daga ofishin ministan kudin kasa shugaban hukumar duwan ta kasa Kanal Abu Ubandawaki ya umarci jami'ansa su hana fitar da iskar gas daga Niger har sai yadda hali yayi amma kuma ba tare da fayyace dalilan daukar wannan mataki ba Malam Umaru Mamadu kusa ne a kungiyar Sinarek ta masu kasuwancin iskar gas
in aka ce gas din ya yanke to in akwai wanda ya shan wahala to babu kaman mu da muke sayar da shi din nan aka ce kuma ya barhita muna farin ciki da hakan kuma muna goyen bayan hakan domin Allah ya kawo karshen wannan matsalolin da suke addaban mutane na rashi
bayanai sun yi nuni da cewa sautari iskar gas din da aka ware don amfanin cikin gida kan tsallakawa kasuwannin kasashen ƙetare ta barauniyar hanya dalili kenan shugaban kungiyar kare hakkin jama'a a fannin makamashi Adede sai wadata Malam Muhammad Nuri ke ganin matakin mahukuntan dubara ce ta toshe hanyoyin fasa kwabri
wani lokaci sai kaga wa'ansu wanda ba su da uzuri na huta da iskar gas wa'ansu dauka ne suke yi da sunan Niger kuma sai a huta da shi ta saran dai ko kuma ta hanya ma dai kai dai ga sanan dai to sai kaga nan wurin mu muna samun karancin gas har farashi yana hawa kana tuni kwanaki mako bi uku haka baya an shiga cikin wannan hali to irin dauka wannan matakan yana da muhimmanci ga saran
da sai dai kuma a dai bangare za ta yi wannan abu ne dake hangen mai da martani wa kasashen da suka yi ruwa da tsaki wajen ganin sai dai yawo ta kakabawa Niger takunkumi a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli
an hana mu ta an hana mu zarga zarga nan motocin mu wanda abinci ma ya kamata ya shigo in ya zamanto Benin Nigeria gas kin yana zuwa can to mu ma an kasar mu ta dauki matakan muke tsammanin wannan aje da aka dauka ta kare kasa ce ta kare al'umma ce
shi ma shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ya nuna gamsuwa kan wannan mataki da ya ayyana a matsayin na kare darajar kasa ko da yake kuma a cewar sa akwai wani hanzari ba gudu ba
kasa wannan takunkumin na ECOWAS da na IMOA buri shi dan saboda ya sa yau talakan Niger yayi ma soji tawaye kenan dangance da haka ne muke son mu yi su soji shawara su yi hankali ana so a gama talakawa da su talaka su matsu su ce a'a kuma jiya da yau kenan duk abin da aka san yana bada kuɗi a wannan kasar kokari zamu yi musu da waje shi dan saboda mu samu mu gwada mu duniya cewa ko kuwa bai rike mu ba mai Allah yarda zamu yi ta cikin wannan kangi
a shekarar 2012 ne kasar Niger ta fara hako iskar gas dinta wato shekara guda bayan soma ayyukan hakar man fetur daga rijiyoyin mai na Agadem da ke jihar Difa alƙaluma sun yi nuni da cewa ƙasar ta haƙo ton 60,000 na iskar gas a shekarar 2020 wanda kuma akan yi amfani da shi a matsayin makamashin girke-girken abinci kafin daga bisani a fara fitar da shi zuwa ƙasashe makwabta Najeriya da Jamhuriyar Benin a bisa al'ada hukumomin ƙasar kan dakatar da ayyukan matatar Soraz da ke Zandar a tsakanin watanni biyu na ƙarshen shekara don gudanar da ayyukan gyare-gyare abinda ya sa wasu 'yan ƙasa ke ganin watakila matakan rigakafin da aka saba ɗauka ne idan irin wannan lokaci ya zagayo don kaucewa tsinkewar iskar gas a nan cikin gida. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Suleiman Muni Barma da wannan rahoto yanzu shirin zai bar Niger zuwa makwabciya Najeriya inda kotun sauraron kararrakin zaben gwamna da ke zamanta a jihar Kebbi ta yi fatali da karar da jam'iyyar PDP da ɗan takararta Manjo Janar Aminu Bande mai ritaya suka shigar akan gwamna Nasir Idris Kauran Gondu na jam'iyyar APC da mataimakin sa Umaru Abubakar Tafidan Argungu. To sai dai jam'iyyar ta ce za ta dauka kara daga nan har kotun koli. Daga Kabin ga wakilin mu Muhammad Nasir da karin bayani.
Baya ga aringizon ƙuri'u da kuma magudan zaɓe, babban batun da jam'iyyar PDP ta fake da shi wajen kalubalantar zaɓen gwamna da mataimakin shi shine batun takardar shaidar kammala karatu na mataimakin gwamna Umar Abubakar Tafida. Jam'iyyar PDP ta kalubalanci cewa mataimakin gwamna bai kammala makarantar sakandaren Sultan Abubakar ba da ke Sokoto da ya ce ya kammala, kuma lauyoyin jam'iyyar sun ce sun gabatar da hujjojinsu akan abin da suke zargi. A ƙarshe dai kotun mai alƙalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ekpem Ofe Ofen ta zartar da hukunci na bai ɗaya na yin watsi da ƙarar da jam'iyyar PDP ta shigar a gabanta. Barista Nura Bello yana daga cikin lauyoyin jam'iyyar PDP da suka ce sun gabatar da gamsassun hujjoji a gaban kotun.
Ita kotu ta faɗi nata fahimta da kuma abubuwan da suka ta gani a gabanta, inda ta nuna da cewa bata gamsu da hujjojin da su masu ƙara suka gabatar ba, inda ta nuna da cewa duk da yake akwai kurakuran amma dai kurakuran ba su da ƙarfi ko ba su da nauyin da zai iya sa a ce a taɓa wannan zaɓen. Don haka sun tabbatar da zaɓen da aka yi na shi Nasiru Idris a matsayin gwamnan jihar Kebbi. Koma mu faɗa musu wa'anda suka samu wannan aikin, wato masu ƙara kenan, mu faɗa musu da cewa ga abin da muka sauraro da kuma fahimta kotu a ta yi hukunci a kai.
Lauyan APC Abdullahi Yahaya SAN ya ce dama masu shigar da ƙara ba su da gamsassun hujjoji, don haka abin da kotu ta yi shine daidai.
Tun da farko dama mun tabbatar da cewa akasarin abubuwan nan ba hujjoji, amma kamar yadda aka saba shi dama dole ne duk mutumin da ya ce an masa duka kuma yana so ya kuka dole ne a kyale shi ya kuka. Sun yi ikirarin cewa ga abin da aka yi musu, suna da yancin su zo kotu, sun zo kotu sun kawo hujjojinsu, kotu ta tabbata cewa hujjojin nan ba su gamsar da ita ba, ta yanke hukunci. Duk wanda bai gamsu ba yana da daman ya ƙara gaba.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin jagororin jam'iyyar PDP ko ɗan takarar gwamnan na jam'iyyar PDP domin jan matsayarsu akan wannan hukunci. Na kuma samu kakakin jam'iyyar Garba Liman wanda ya ce ba su gamsu da wannan hukuncin da kotu ta yi ba.
Insha Allah za mu je apel.
Kina ba ku gamsu da wannan hukuncin da aka yi ba yanzu?
Wannan hukuncin gaskiya ba ma hukunci an kai ba, ai ganin dama na an kai son kai ne kawai. To yaushe mutumin da aka same shi bai je makaranta ba, ko ya je makaranta makaranta bata shige shi ba, babu shaidar takarda ko gama sakandare, ya zo ya yi takarar gwamna kuma an zo an yi bincike an tabbatar da lalura ga haka na kuma shi a ce an bar shi ya ci gaba da zama mataimakin gwamnan jiha.
Dama masu shiri akan lamuran yau da kullum na dora alhakin tankiyar da ake samu a wurin zaɓuka har zuwa kotuna akan su kansu 'yan siyasar. Yanzu dai a iya cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare, domin jam'iyyar ta PDP ta ce za ta je kotun ɗaukaka ƙara in ma ta kama har kotun ƙoli. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To madalla an gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Zainab Babaje.
A ranar Lahadin da ta gabata ne shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da biyan naira 35 na ƙari kan albashin ma'aikatan gwamnatin tarayya na watanni 6. Sanarwar hakan ta fito ne daga ministan watsa labarai da wayar da kan jama'a Malam Muhammad Idris. Matakin ya biyo bayan tattaunawa ne da kungiyar Kwadago wacce ta yi barazanar shiga yajin aiki a ranar Talatar da ta gabata, inda bayan tattaunawar kungiyoyin Kwadago na NLC da TUC suka amince su jingine batun yajin aikin na tsawon wata guda don baiwa gwamnati damar aiwatar da yarjejeniyoyin da suka yi na matakan rage radadin tsadar rayuwa sanadiyan cire tallafin man fetur da gwamnati ta yi. Comrade Ayuba Ismaila Oko, shugaban kungiyar Kwadago a jihar Nasarawa, ya mun karin haske kan yarjejeniyoyin da suka yi da gwamnati.
Gwamnati so yadda za su ba ma ma'aikata wato tallafi kenan na wata 6. Sun ce na biyu su so yadda za su sa committee, wato committee za a inaugurate committee na minimum wage. A yi samu a daidaita mafi kankanta albashi gaban ma'aikata a Najeriya. Balu Adetas yana ba ma masu diesel so yadda za su suspend nashi daga watan goma, sun yadda za su ije biliyon 100 za a iya samu bosses ne da za a iya a ga cewa ya rage transportation fare. su federal government ba sai su amince cewa sai ana bin basussuka da su tashare institutional federal government da ba ke su ba.
Amma abinda mutane ke cewa shine irin wannan yarjejeniya an yi da malaman jami'o'i kamar yadda kace yanzu ma an sake dago shi. Kana ga kamar wannan yarjejeniyan kun ba da tabbacin cewa ita gwamnati za ta cika?
Insha Allah za su yi shi. Domin wannan mun suspend ne ban call of strike din.
Al'umma na Najeriya na ganin kaman wannan yakin da kuke yi kusan ma'aikata ne kawai. Sauran talakawa da a ce ba sa aiki.
Ai kin ji one of the item na yarjejeniyar muka yi ma wajen award na fadan. Ai to ba ma'aikata ne kun ba.
Kuna dai tabbacin cewa wato duka abubuwan da kuka yi yarjejeniyar da kuka yi ita gwamnatin tarayya za ta aiwatar.
Insha Allah domin ai duka sun sa hannu.
To sai dai ɗan Najeriya na ganin talakan kasar da ma'aikatan da ke ƙasa na ganin da wuya matakan su kai kan marasa ƙarfi. Alhaji Danjuma Musa garkuwan daddare a jihar Nasarawa ya ce tun farko mutane sun yi na'am da cire tallafin man amma yanzu dai ba tabbas.
Da farko dai tunanin gwamnati na cire subsidy ga labarin da ake samu cewa yana tafiya hannun kalilan mutane ne, mutane da farko sun yi na'am da shi. Amma da aka zo aka gani irin wahalhalu da talakawa ke sha da kuma hawan kayayyakin masarufi da abinci ya yi wuya, to an samu damuwa cikin kasan nan da yawa. To da kuka da su kuma kungiyan kwadago suka zo suka yi kusan so uku, har da na wannan da suka zo suka yi na karshen nan ya dami talakawa da yawa har ma da ma'aikatan gwamnati. Ana yaba kungiyan kwadago amma karshe gaskiya alamaran wannan abinda suka yi na yanzu karin 25,000 ko 30 da aka ce aka amkalawa ma'aikata ba amfani da zai musu. Kudin da aka ce aka ba na parliamentin da aka ba da shinkafa wayan saurari ana ba da mudu daya, mutum magidanci a bashi mudu daya kamar an taimake shi. Wannan ai renin hankali ne. Irin abubuwa da ke faruwa a yanzu a gaskiya mutane na mace-mace ana mutuwa da yawa asibiti, babu magani, mutum na ciwo ba ya da ma zai iya transportin kanshi daga kauye magani gobe a ce an je yajin aiki a bar talaka ya mutu, talakar ciwon ya koma da shi gida aka je asibitin private su ce kuɗi da yawa bai da su. Abubuwan ya dami jama'a da yawa ana kuka da wannan lamari. Wannan karin albashi da ma ita gwamnatin tarayya ta ce ta yi wa federal government, ma'aikata da ke local government da ma'aikata da ke state su kuma ma ina za su je. Talakawa da su kuma basu da aikin yi da motar da suke shiga daidai yake da na ma'aikata, kaso da suke zuwa daidai yake da na ma'aikata, su kuma ina su za su yi nasu. Kudaden da aka ci aka yi parliamentin da shi, da kudaden da aka ce za a yi ma karin nan na wata uku ko wata shida na karin ma'aikata din nan, ina da tunanin su tun daga zuwan su a ce an gyara alfanare guda biyu ko na Kaduna da na Wari da guda biyu kawai ko a Port Harcourt. Tun da muna da man nan a Najeriya ana dauka na kawai, me yasa tunanin su bai kai gumba kullum a ce an ari kuɗi za a yi kaza dan dai kawai a cuci talaka.
Shima Alhaji Saifullah Rabilu Zanwa da ke aikin casan shinkafa a lafiyar jihar Nasarawa ya ce rashin wutan lantarki ya shafi harkokinsu.
A lissafin wuta ana bai da shi 24 hours idan mun hada ton da ake bamu, ana bamu wuta ne na kwana 7 tatal a cikin wata guda. Mun kai korafi ga kuma wutan da ya tashi ya ba mutanen command, ya ba water board wanda hanyar yana cikin injin shinkafa. Shugabanninmu sun kai sun komo domin su ga mutane inda sun samu wannan wuta, amma sun ce control na wuta ba shi hannunsu.
Shi ko wani jigo a shirin arewa ta tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani ya ce maimakon rabawa talakawa kuɗi ko shinkafa da ba zai kai su ko ina ba, me zai hana a sanya kuɗin wajen inganta hanyoyi da wasu ayyukan da talaka zai mora?
Mutane nawa ne ma aka duba aka ga a cikin mutane sama da miliyan 200, sannan a cikin wadanda za a raba makudin nan a gwefa ba su kai ma kashi 10 cikin wanda muke da su. Shin idan kamar ke Hajiya Zainab aka ce gashi ke kina ɗaya daga cikin masu raba kudin nan, ni ma Mark Amani na cikin masu raba kudin nan, anya kuwa wannan rabon kudin zai tafi dai? Babu wanda za a ce an bashi rabon kuɗi in ba an sami mutane na kwarai-kwarai ba, to gaskiyar magana sai an samu damuwa.
Gwamnatin tarayya ta kuma bayyana cewa za ta fara biyan marasa karfi cikin al'umma naira 75,000, wato naira 25,000 duk wata daga watan Oktoban wannan shekara, kuma gidaje miliyan 15 ne za su ci gajiyar wannan shiri. Abin jira a gani dai shine yadda gwamnati za ta aiwatar da waɗannan tsare-tsare da ta yi don samar wa talaka sauƙin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla, an gaida Zainab Babaji da rahoto na musamman. Sauraro yanzu kuma sai ku zo mu je filin wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta amincewa kasashe guda 6 daga nahiyoyi guda 3 don gudanar da gasaccin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a shekara 2030 idan Allah ya kai mu. Kasashen ko su ne Spaniya, Portugal da Morocco. Sauran kasashen sun hada hadda Argentina, Paraguay da kuma Uruguay. Kwallon duniya na shekara 2030 ana sa ran za a fara bugawa ne a kasashen Amurka ta Kudu a wani mataki na cika shekaru 100 cip-cip da fara wasan cin kofin kwallon kafa na duniya. Yanzu kan ga Malam Mustapha Muhammad Abdullahi don yi mana tsokaci kan fafatar da ake yi a rukunin Premier da kuma Champions League na zakarun Turai.
Kamar yadda ka yi bayani, haka ne manyan timatimai waɗanda suke ganin sun shirya. Gaskiya sun so mashan mamaki. Yanzu mu fara daga kansu wanda suke riga da kofin Premier din Manchester City. A kwanan baya sun buga wasa na Carabao Cup da Newcastle, har suka sha Man City 1-0. To kuma yanzu kuma sai ga shi a Premier League din, wasu wanda ba yi tsammanin za su iya buga kokunan doki da Man City din ba, Wolverhampton Wanderers sun sha Man City. To wannan ya riga buɗe kofa kenan na cewa yanzu dai ba a san macikiwo ba gaskiya, domin su Liverpool da Arsenal kenan yanzu abin ya nuna cewa idan har za su kara kaimi su yi kokari kenan za su iya ba da mamaki. Ima na zakarin Turai din dai wannan karo gaskiya abin yana nuna ba a san macikiwo ba, saboda wa'inda suke yin nasarar ma abin yana nuna kamar da kyan-da-kyan ne dai ake yin nasara. Domin kowa ya ga yadda Real Madrid ta sha Napoli, amma kuma dai abin da wahala da kyar, haka jiya su ma Barcelona wasansu da FC Porto wanda suka yi a Portugal. Kuma sun sha wahala, sun sha dai, amma dai gaskiya sun tsallake rijiya da bayan.
Malam Mustapha Muhammad Abdullahi kenan. Mai shara kan harkokin wasanni Abdulrahman Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla, masu haruka da dai a shafa ana sauraron shirin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun kakkabo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakarun Rasha suka harba a cikin dare, yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je Spain don neman taimako daga ƙasashe abokan hulɗar Ukraine da ke Turai don ƙarfafa tsaro ta sama a ƙasarsa. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta harba jimlar jirage marasa matuƙi guda 29 don kai hare-hare a kan yankunan Odessa, Mykolaiv da Kirovohrad. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sojojinta sun kashe Falasɗinawa 2 a wata arangama da ta faru a yau Alhamis a yankin yamma da kogin Jordan. Wata sanarwa da rundunar sojan Isra'ila ta fitar ta ce an yi musayar wuta bayan da sojoji suka bi wata mota, bayan sun samu rahotannin cewa an yi harbi akan wata motar Isra'ila a kusa da garin Tulkarm da ke arewacin yamma da kogin Jordan. Rundunar sojan Isra'ila ta ce an gano bindigar M16 da harsasai da yawa a cikin motar. Akalla mutane 14 ne suka mutu yayin da wasu 102 ciki har da sojoji 22 suka ɓace a arewa maso gabashin Indiya a yau Alhamis, bayan da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadin ɓallewar wani tafki, lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa a ƙasan wani tsauni a cewar jami'ai. Bala'in da ya shafi rayukan mutane 22,000. Hukumomi sun ce shi ne na baya-baya a jerin munanan abubuwa da suka faru masu nasaba da sauyin yanayi a yankin tsaunukan kudancin Asiya. Hukumar tsaron Azerbaijan ta fadda wani bidiyo a yau Alhamis da ya nuna ana kama Araye Krutyunyan, tsohon shugaban yankin Karabakh. A baya dai ana kiran yankin na Karabakh na Azerbaijan Nagorno-Karabakh. Krutyunyan, wanda ya jagoranci yankin kafin ya sauka daga mukamin a farkon watan Satumba, an kama shi kuma an kai shi babban birnin Azerbaijan, a cewar wani kamfanin dillancin labarai na Azerbaijan.
Madalla masu sauraro, baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa Madalla Maryam Dau daga ta karanto mana labaran duniya, sai Fiona Nandudu da ta bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu Mr. David, kawo shirinki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safen ku.